Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan rantsuwar kama aiki sabon gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce zai dora akan manufofi da tsare-tsaren gwamnatin jagoran jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso kuma zai sauke biyan haraji akan kananan 'yan kasuwa da masu kananan sana'o'in hannu wani batu da ya ja hankalin masu sharhi kan harkokin yau da kullum
wannan abu ne mai kyau sai dai kawai ya maimakon a ce ba za su da haraji ba sai dai a ce a inganta sana'a su a rage wani abu kadan da za su iya biya daga cikin irin gudunmuwar da za su bayar na harajin gwamnati domin shi kansa harajin da za su iya biya ai wani abu ne da zai nuna cewa su ma sun san suna tare da gwamnatin
Kamrade Hayya Shu'aibu Ungogo kenan muna tafa da karin bayani nan gaba A jihar Kaduna kuwa sabon gwamnatin jihar Malam Ubasani ya ce babban hanyar da zai bi don magance matsalar tsaro ita ce samar da 'yan sandan jiha to sai dai kuma masana harkokin tsaro irin su Manjo ya Hayya Shinkwa mai ritaya na cewa maganar tsaro a Najeriya ta fi karfin 'yan sanda
maganar state police ni ina gani zai da nasaba da kawo sauki akan al'amura na tsaro irin dai waɗanda suka addabi jama'a a kasar nan duba da cewa ko su waɗannan police na federal government ba su da ƙarfi isasshe da za su iya tinkarin irin waɗannan 'yan bindiga da ake fama da su
Idan muka leka jihar Lagos za ku ji yadda aka gudanar da bikin rantsar da sabon gwamnatin jihar da kuma fatan mazauna jihar ga sabuwar gwamnatin. A yau za mu bude layukan wayar mu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku game da jawabin da shugaban Najeriya yayi a yau bayan da aka rantsar da shi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. A yau Litinin jami'an Ukraine sun ce Russia ta kai hare-hare ta sama yau da rana akan birnin Kyiv bayan lugudan wuta da ta yi a cikin dare biyu a birnin Kyiv din. Da safiyar yau sojojin Ukraine sun ce sun gabura guzan makamai masu linzami da suka fado a wasu sassan birnin wasu kuma sun fadi akan hanyar mota yayin da wasu kuma suka cinna wuta akan rufin gine-gine akalla wata farin hula ɗaya ta jikata Ukraine ta ce ta kakkabo makamai masu linzami 11 da Russia ta harba akan Kyiv sai dai magajin garin birnin Vitali Kalisko ya faɗa a Telegram cewa an samu wata fashewa a tsakiyar birnin kadan ya gargadi mazauna birnin da suka zauna a matsugunan su jim kadan bayan rantsuwar kama aiki sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce batun tsaro shine babban abin da zai fi mai da hankali a kai ganin cewa ba wani ci gaba mai ma'ana da za a samu a cikin rudani da tashin hankali da yake bayani akan yanda zai tinkari matsalan a wannan rahoto da wato Hassan Mai kai na aiko mana shugaban cewa ke
we shall crumble our security and its architecture
yace don tunkarar wannan kalubale ga dangadan za a farfado tare kuma da sake tsarin salon samar da tsaron ta yadda kuma za a kula sosai da jami'an tsaron ba kuma wata hanyar kara yawansu kadai ba amma ta fannonin horar da su a zamanance ingantattun makamai da kuma kula da walwalar su kuma galibin waɗanda muka ji ta bakin su a wurin bikin rantsar da shugaban ƙasan batun dai na sha'anin tsaro shine abinda suka fi kokawa
mamallo Allah ba mu zaman lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali a Najeriya
Abdullahi nike
to me kake so kaga cewa shugaba Tinubu ya fara da shi a mulkin sa
abinda muke so ba shugaba Tinubu ya fara da shi a Najeriya ya jara mana ƙasa ya tsayar da tsaro a ƙasa sannan kasa ta zauna lafiya, ayyuka taimaka ma kasa Najeriya ta zauna lafiya. Allah ya ba mu ci gaba a Najeriya, Allah kuma ya ba mu zaunar da mu lafiya kasar Najeriya.
Kai kuma yana sunan ka?
Alaikum salam Faruku. Alhamdulillah mun gode ba mu da abun cewa sai dai godiya ga Allah.
Misali sai na zaka so kaga an ce shugaba tun ya fara wannan mulki nashi.
Gaskiya akwai wurare da dama.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda shugaba Tinubu zai tunkari wannan batu na tsaro dake addabar kusan dukkanin ƴan Najeriya a kusan dukkan sassa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Abeda Hassan mai na kaina. A yau Litinin wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya guda biyu sun yi kashedi akan karuwar bukatar gaggawa ta abinci har da yunwa a kasar Sudan sakamakon barkewar yaki da aka samu da wasu kasashe da suka hada da Haiti da Burkina Faso da kuma Mali, wanda su kuma takaita zirga-zirgar jama'a da kayayyaki ya janyo haka. Wasu kasashe hudu kuma da ke kan hadari su ne Afghanistan, Nigeria, Somalia da kuma Yemen, inda alamomi ke nuna daman can suna fuskantar yunwa ko kuma an yi hasashen za su iya fuskantar haka, su kuma suna gab da fadawa cikin wani mummunan yanayi. Rahoton haɗin gwiwar hukumar abinci da hukumar abinci da noma na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira da cewa ya kamata a ɗau matakan gaggawa na ceto rayuka da ayyuka. Bancin kasashe taron ma an gano wasu kasashe guda 22 a cikin wannan rahoto da aka ga, su kuma suke kan hatsarin fuskantar karancin abinci.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fannin rahotannin mu da farko za mu fara da batun rantsar da sabbin gwamnoni a Najeriya. Bayan rantsuwar kama aiki sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce zai farfado ya kuma dora akan manufofi tsare-tsare da ayyukan gwamnatin jagoran jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan gwamnan ke cewa suna cike da farin ciki. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwarya aiko mana.
Dambun magoya baya da sauran al'umma ne suka yi dindazo a filin wasa na Sani Abacha dake kofar mata a birnin Kano domin shaida bikin rantsuwar sabon gwamnan nasu. Sadiya Dauda na cikin ƴan kwankwasiya a Kano da suka halarci wannan biki.
Ranan nan wallahi kamar arfa, kamar mu ho arfa, mu ka samu makafi ne ba ma ganin kowan ba da Tarabiu Musa Kwankwaso ba.
Auren zawarawa da samar da fitilan kan titi ta hanyar injinan lantarki masu amfani da man gas, daukar nauyin matasa su yi karatu a kasashen ƙetare, ci gaba da aikin tagwayen tituna a shalkotocin kananan hukumomi da baiwa mata da matasa jari na daga cikin ayyuka da tsare-tsaren gwamnatin Rabiu Musa Kwankwaso a Kano, kuma su ne sabon gwamnan na Kano ya ce zai dora a kansu. Tidai masana suka fara tsokaci dangane da jawabin sabon gwamnan na Kano.
Matasa su suka yi uwa, suka yi makarbiya wajen kawo wannan gwamnati, kuma mafi akasarin ma matasan da suka zaba su suna ganin kamar Kwankwaso suka sake zaba. Da haka daman zai yi wuya a ce shi a ga ya fito ya kaucewa abin da gwamnatin Kwankwason ta yi.
Farfesa Kamil Sani Fage kenan na Jami'ar Bayar Kano. Kazalika jawabin na sabon gwamnan na Kano ya kunshi sauke biyan haraji akan kananan ƴan kasuwa da masu kananan sana'o'in hannu waɗanda jarin su bai wuce naira 30,000 ba. Kwamar da Hayashu Aibu Ungogo mai sharhi ne akan harkokin sana'o'in hannu da al'amuran yau da kullum.
Wannan abu ne mai kyau, sai dai kawai da maimakon a ce ba za su ba da haraji ba, sai dai a ce a inganta sana'a su ne su a rage wani abu kaɗan da za su iya biya daga cikin irin gudunmuwar da za su bayar na harajin gwamnati. Domin shi kansa harajin da za su iya biya ai wani abu ne da zai nuna cewa su ma sun san suna tare da gwamnatin, kuma gwamnati ta san da su, kuma su ma za su ji a cikin su cewa suna taimakawa da wani abu ko da kaka wajen taimakon gina kasa. Don haka ina ganin wannan da ya kamata a saki tunani a kansa. Sannan abu na biyu shi ne kamar yadda yake zai binciki watan shi gwamnatin baya akan bashin da ta ciro na naira biliyan 241. Wannan kuma hakika abu ne mai kyau, ya kamata a san inda aka sa kuɗin domin kuɗi ne da aka ciwo al'ummar jihar Kano su. Wannan wani muhimmin al'amari ne.
Sai dai a cewar Farfesa Kamil Sani Fage, ga alamu akwai babban kalubale a gaban sabon gwamnan na Kano.
Abba, gaskiya zai samu babban kalubale. Na farko dai kaga ga bashi, sannan na biyu ga tattalin arzikin ya kare na Najeriya ya yi rugurgu, da haka kaga kuɗin na ma na tarayya ne babu da za a samu. Sannan uwa uba ga shi ba zai iya da kyar zai iya irin jajircewa irin siyasar gaba gadi din nan kamar ta mai gidansa ba, da haka kaga wannan zai zame musu kalubale ne.
A yayin bikin rantsar da sabon gwamnan na Kano, abubuwa marasa daɗi sun wakana a filin taron, inda wasu bata gari suka ringa jifan tawagar sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da dan uwansa mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasir Ado Bayero. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali. A jihar Kaduna ma sabon gwamnan jihar Malam Ubasani ya sha rantsuwar kama aiki. A jawabinsa bayan rantsuwar ya ce babban hanyar da zai bi don magance matsalar tsaro ita ce samar da 'yan sandan jiha ta hanyar haɗa kai da 'yan majalisar ƙasa. To sai dai wasu masana na ganin kalubalen da Najeriya ke fuskanta ta fuskar tsaro yanzu ya fi ƙarfin 'yan sanda. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton.
Sabon gwamnan jihar Kaduna Sanata Malam Ubasani, wanda yanzu aka dan majalisar dattijan tare Najeriya ne, ya ce maganar magance matsalar tsaro na bukatar sabon sauyi a wannan zamani.
Kano state has had its fair share of bloodletting and unnecessary destruction. To this end,
yace jihar Kaduna ta sha fama da zubda jini da kuma barnata dukiyoyin al'umma na babu gaira babu dalili. Saboda haka wannan sabuwar gwamnati za ta maida hankali ne wajen bin dukkanin hanyoyi da daukan matakan da su saba wa dokokin Najeriya ba, domin ganin an magance matsalar tsaro ciki kuwa har da amfani da kimiyyar zamani da jawo shi wa gabannin addini da sarakuna da sauran dattawa domin tattara bayanan sirrin da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar wannan jiha.
The prevailing security situation in the country demands for a significant shift in the current structure.
Gwamna Ubasani ya ce hauhawar matsalar tsaro a Najeriya na bukatar sauyi kan yadda kasar ke gudana yanzu. A saboda haka ya ce zan haɗa kai ne da sauran gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da na jiha domin tabbatar da rundunar 'yan sanda ta jiha. Domin dama ina kan gaba-gaba cikin 'yan majalisun tarayyar Najeriya da ke son ganin an kafa rundunar 'yan sanda ta jiha. Na yi imani kafa rundunar 'yan sanda ta jiha shi ne maganin kalubalen tsaron da yake cinyewa.
I strongly believe that state police is the financial for our perennial security challenges.
Maganar kafa rundunar 'yan sandan jiha dai ta daɗe tana yawo a bakunan 'yan siyasar Najeriya. Sai dai kuma masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin Kumartaya na ganin matsalar tsaro a Najeriya ta fi karfin 'yan sanda.
Maganar state police ni ina gani bai da nasaba da kawo sauki akan al'amura na tsaro irin dai waɗanda suka addabi jama'a a ƙasar nan. Duba da cewa ko su waɗannan police na federal government ba su da ƙarfi isasshe da za su iya tunkarin irin waɗannan 'yan bindiga da ake fama da su a arewacin Najeriya da kuma musamman jihar Kaduna ita da muke magana akai. Dan bindigan da yana da bindigan da ake cewa machine gun, brownie machine gun wanda hadirin ya sama tana kakkadewa, dan bindigan da ya je yana dauko bumabumai yana amfani da su. Yau state police su za su tabbatar da tsaro ne ta bangaren abin da ya shafi zaman lafiya na zamantakewan jama'a, kananan laifuffuka da kuma manyan laifuffuka wanda tsanani shine fashi da makami. Amma abin da ya shafi irin wayannan 'yan bindiga ya wuce maganar 'yan sandan jiha, ya wuce ma 'yan sandan kasa. Magana ce ta tabbatar da tsaro abin da ya shafi fasodoji ko na sama ko na kasa, ko kuma kaman wayanda dai suke taimaka musu su samu musu da bayanai su je wannan aiki.
Wani abu da ya dauki hankali cikin jawabin tsohon gwamna Malam Nasiru Amir Faide shine wasu sakonni da yace ya aje a ofishin sabon gwamnan jihar Kaduna, kuma ciki har da shawarar da yace Sayyidina Aliyu bin Abi Talib ya baiwa shugabanni. To kowace shawara ce wannan? Gwanni Suleiman Idris Mai Zube shine shugaban malaman makarantun tsangayu a jihar Kaduna.
Na farko shine yin adalci a tsakanin al'umman da yake shugabanta. Abu na biyu, shugaba ya zamanto mai amana. Abu na uku, shugaba ya zamanto mai yafiya a tsakanin al'umman da Allah ya dora mai shugabanci. Abu na hudu, shugaba ya zamto mai tsayawa tsayin daka akan abin da ya shafi shugabancin shi. Abu na hudu ya zamto mai shawara da al'umman da yake shugabanta musamman waɗanda yake makusantan shi.
Har aka tashi talallan tsar da sabuwar gwamnatin jihar Kaduna da shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Honorable Yusuf Ibrahim Zailani bai shigo gurin taron ba. Abin da wasu manazarta siyasa ke alakantawa da yadda ruwa ya tsami tsakanin shugaban majalisar da kuma gwamnati mai ci da ma mai shigowa. Duk ko dake cewa dukkanin su suna jam'iyya ne guda. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, to yanzu kuma za mu leka jihar Lagos a kudu maso yammacin Najeriya. Kamar yadda aka gudanar da bikin rantsuwar kama aikin shugaban kasa da gwamnonin sauran jihohin kasar, shi ma gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu da mataimakinsa sun sha rantsuwar kama aikin wa'adi na biyu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
I, Babajide Olusola Sanwo-Olu, do solemnly swear that as the governor of Lagos State, I will discharge my duties faithfully and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria and the law.
Gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu kenan ke shan rantsuwar kama aiki karo na biyu a yau din nan a birnin Lagos. Shi da wannan rantsuwa na kama aiki na Babajide Sanwo-Olu da kuma mataimakinsa Dr. Babafemi Hamza an gudanar shi ne cikin ruwa kamar da bakin kwarya da aka tafka a birnin na Lagos. Don haka ne ma jama'a da dama ba su samu sukunin halartar wannan rantsuwa ba, kamar da aka gani a babban filin taro na kasa da kasa na Tafawa Balewa da ke tsakiyar birnin na Lagos. A jawabinsa bayan shan rantsuwar da gwamna Babajide Sanwo-Olu ya sha alwashin cigaba da gudanar da ayyukan cigaban jihar Lagos da suka hada da samar da tsaro, inganta ilimi da harkar lafiya da kuma hanyoyi. Don haka gwamna ya yi kira ga al'ummar jihar Lagos da su taimaka da ba da goyon baya wajen samun nasara na gwamnatinsa a karo na biyu. Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya kasance ɗaya daga cikin gwamnoni uku a yankin kudu maso yammacin Najeriya da suka rantse a yau domin gudanar da mulki karo na biyu bayan jihar Oyo da jihar Ogun. Kamar da aka sani dai, shi ma sabon shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da ya sha kama rantsuwar aiki a birnin Abuja a yau dan asalin jihar Lagos ne. Don haka na je ta bakin wasu mazauna birnin Lagos game da waɗannan bukukuwa da aka gudanar na gwamna Babajide Sanwo-Olu da kuma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon shugaban Najeriya.
Sunana Alhaji Garba Abdullahi, wazirin Hausawan jihar Lagos wanda ke sama yamma. Alhamdulillah da Allah ya kama wannan rana mai dimbin tarihi wanda aka zabi shugaban kasa wanda mu kanmu muke ra'ayi muna so, Ahmed Bola Tinubu. So don haka wannan rana mai tarihi shi daga gare mu, musamman Hausawan Lagos, saboda abin tarihi domin mu arewa mun yi Tinubu, mu muna son Tinubu. Ubangiji abin da za mu ce Allah ya ba shi ikon rike amana da ainihin imani.
Sunana Abubakar Sada Babangida Mani, shugaban matasa na Sabeba, chairman na APC na Sabeba Arewa Community. Mun kasance masu farin ciki da wannan rana, kuma mun dade muna da kwanta. Ubangiji Allah ya haɗa mu da masoyinmu ya tabbata shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Mun kasance muna mashi kyakkyawan zato. Ubangiji Allah ka ba shi ikon yi ma kasa adalci.
Ana Hussein Salisu daga nan garin Lagos. Ina farin ciki da wannan rana da Allah ya kawo mu ta rantsar da sabon shugaban kasa da Allah ya azurta mu da shi. Fatan da muke yi, Allah ya ba shi ikon cika alƙawarin da ya ɗauka.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da bikin shan rantsuwa na gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu da kuma shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Fatan 'yan Najeriya dai shi ne na ganin an fara aiki gadan-gadan domin tabbatar da tsaro, farfaɗo da tattalin arziki da samar da aikin yi ga matasa da harkar gona da dai sauransu. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layukan wayarmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da jawabin da sabon shugaban Najeriya ya yi bayan da aka rantsar da shi a yau, musamman akan batun cire tallafin man fetur. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655-2655-2655.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da farko za mu fara da birnin Zazzau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Hajiya, barka da dare, barka da aiki.
Barka ka dai.
To kina tare da Isiya dan kishin Najeriya daga Hawan Kari, garin kuma Soba a jihar Kaduna.
To mana Isiya, muna jin ka.
To Allah ya saka da alkhairi da wannan shiri na mai albarka.
Ma dalla, to menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina ina mashi wannan Asuwaji Bola Ahmed Tinubu fata alkhairi da wannan kujera da Allah ya bashi. Kuma muna kira ga al'ummar Najeriya sai a yi mai addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana Najeriya shi gaba. Sannan kuma ga shi shugaban kasa wanda Allah ya sa ya sauka, to gaskiya ga al'amari ba ma fata irin abubuwan da suka faru yayin da suke ba su da dadi faru a wannan gwamnati.
To mun gode Mallam Isiya daga Zaria, yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Ba alaikum salam, ina tare da banana kwa da Madam Fasuru.
To muna jin ka.
To alhamdulillah, gaskiya shugaban kasa ba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, gaskiya muna masa fatan alkhairi, gaskiya abubuwan da ya sa gaba Ubangiji Allah ya ba shi ikon yi. Kuma maganan yayi maganan cire tallafi, gaskiya wannan ya kamata a ce an cire, domin idan alkhairi ne da al'umma talaka ya kamata ya cire din magani, tun da abubuwar tun da jakaru nawa suke so a ce a cire, za ta yi an ce hanawa. Saboda shi kuma daga cewa ya haƙuri Allah da yake da shi, to Allah ya sa shi ne mafi alkhairi. Shi kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba abin da za mu ce illa mu sai Allah sa masa alkhairi. Ya kammala mulki sa shekara 8, ya gama mu al'umma har ya mutu gabar, gaskiya mu da illa mu sai mu wata fatan alkhairi.
To mun gode, yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Mala Alina daga Dogon Lucha cikin jamhuriyar Niger.
To muna jin ka.
Wannan sabon shugaban kasa da gona tukula lalle ya taimake shi na fahimtar ƙasar Najeriya. To abinda an nuna ra'ayina,
na'am,
idan hanyar da Buhari ta yi duk da ba a haɗa aji tsira nan, to gwamnatin jihohi kuma da an ka ɗauka an kasa ta bi su suka wasu aiki tsakanin da Allah shi na muku so gare su, kuma shi kiyaye da lahiyar ƙasa na cikin Najeriya da wajen kusa harkar tsaron kusan Najeriya ta da harkar tsaro. Ina so kuma da kiwon lafiya da wajen makarantun da kuma sabon shugaba, ina kira gare ku da Allah don Allah da ke tsakanin da Allah. Na gode mu da aibe daga Nina Umama da Ali da kuma da cikin wurin Niger.
To Mallam Umma, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Abuja? Malami daga Abuja, ko kana tare da mu? Ban sani ba ko kana jin mu, mu ba ma jin ka. Kuma sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin da shugaban Najeriya, sabon shugaban Najeriya ya yi, inda ya taɓo batun cire tallafin man fetur. Mun sake samun wani kiran daga jamhuriyar Niger. Daga jihar Niger.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga jihar Niger?
Kuna magana da Benjamin Wai Majidadi daga Rijo, jihar Niger.
To muna jin ka Benjamin.
Ina taya shi sabon shugaban kasa murna Ubangiji Allah ya baki jin tsoronsa da zai rike talaka cikin amana.
To me za ka ce game da Benjamin, me za ka ce game da jawabin da ya yi yau? Ya taɓo batutuwa da dama na ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya, ciki har da cire tallafin man fetur. ya kake kallon wannan?
Ina fata dai Ubangiji Allah ya bashi tunani da zai yi ma kasa alheri. Shine addu'a na zuwa gare shi.
Madalla. To mun gode malam Benjamin, yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Sokoto?
Kuna magana da Ladan Musa Kiri, Ladan masallacin Juma'a da Kiri.
To muna jin ka. Na'am, muna jin ka.
To ina wa sabon shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu fata alheri. Wani Allah ya ba shi ikon dauka, wani Allah ya ba shi ikon sanke na wanda ya dauka na alƙawari. Wani Allah ya taya shi ku. Ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya a ƙasar mu Najeriya.
To madalla malam Ladan daga Sokoto, yanzu kuma bari mu je Kano.
To sunana Isa dan malam Arman Kotu da wadatar jihar Kano Najeriya.
To malam Isa, muna jinka.
Farko ina taya Baba Buhari murna da yakar ku Najeriya, kuma ya ba da ita a matsayin shugaba. Ubangiji Allah ya taya masa rayuwarsa. Shi kuma Bola Tinubu Ahmad da ya kawo Allah ya masa jagora danganin da tallafin mai da ijeni. To gaskiya kamata Allah ya bashi hikimar kulawa da mu talakawa, saboda matsalar mota hawa da kudin mota, ko da masuwan su da kada su ya karu inda za su samu subsidy na transportation da makamantansu.
To mun gode malam Isa daga Kano, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda, barka da dare. Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Maraba lale Alhaji Musan Garo, me ra'ayin?
To alhamdulillah. To babu shakka an yi zaɓe, kuma wannan gwamnati ta zo ta wuce shekara 8. To wannan gwamnati da shugaban ƙasa sabo Alhaji Bola Ahmed Tinubu, Allah subhanahu wataala ya sa ya zama alkhairi ga 'yan Najeriya. Kuma abinda muke fata, Allah subhanahu wataala ya sa shi Bola Ahmed Tinubu ya tsaya duba talakawan da suka zaɓe shi a Najeriya, isan abin da ya kamata, domin wannan karan mun tallata Buhari, mun zo mun ji kunya, kuma ba abin da muke zato shi aka samu ba. To amma shi ma ba mu Buhari mu ne, fatan alkhairi, Allah ya sa ya koma daura lafiya, shi gabar zaman shi lafiya, kuma shi wannan shugabanni namu Allah ya sa mun zaɓa alkhairi, Alhaji Musa Garo, da fatan za ku tashi lafiya. Na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. To ma sauraro, lokaci ya yi halin nasa, a saboda haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma wani karan a nan gaba za mu sake ji daga gare ku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ana agogonmu na cewa karfe 4:57. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Litinin, jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kai hare-hare ta sama a yau da rana kenan akan birnin Kyiv, bayan da ta yi lugudan wuta a cikin dare biyu a Kyiv din. Da safiyar yau sojojin saman Ukraine sun ce sun ga buraguzan makamai masu linzami da suka fado a wasu sassan birnin, wasu kuma sun fada ne a kan hanyar mota, yayin da wasu kuma suka cinna wuta a kan rufin gine-gine. Akalla wata farar hula ɗaya ta jikata. Jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki, sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce batun tsaro shi ne babban abin da zai mai da hankali a kai, ganin cewa babu wani ci gaba da za a iya samu mai ma'ana idan ana fama da rudani da kuma tashin hankali. A yau Litinin, wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu sun yi kashedi akan karuwar buƙatar gaggawa ta wato abinci kenan da yunwa a ƙasar Sudan, bayan da aka wato da yaki ya barke a ƙasar kenan. Haka zalika a wasu ƙasashe da suka hada da Haiti da Burkina Faso da kuma Mali, ana fama da wannan matsala sakamakon takaita zirga-zirgar jama'a da kuma kayayyaki. Wasu ƙasashe guda hudu da suke kan hadari sun hada da Afghanistan da Nigeria da Somalia da kuma Yemen, inda alamomi ke nuna da mancan suna fuskantar yunwa ko kuma an yi hasashe za su fuskanci yunwa, su ma suna gab da fadawa cikin wani mummunan yanayi.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Joel Gresham wanda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.